نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقولنا شباب بايانك إقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقة أنا جكين غرم بوشي أولا يملاتا في غوة رمضان يجرى منذ صلى الله عليه وآله وسلم دمو دار دلي هدو دا تلاتين دا شدا واندا كميزو دي دي دا شا هدو غوة بكوي ميلادية تا دمو بيو دا شابير أولا مجلسي دا مكي تفسير القرآني ميجرمة wanda kuma muna cikin tafsir suratul kafi kuma wannan rana ita ce rana ta ƙarshe a wannan shekara a wannan wata mai albarka kuma yanzu abin ayau insha Allah muke fatan rufe wannan karatu sai kuma in Allah ya kai mu shekara mai zuwa da rai da lafiya mu dora daga inda muka tsaya za mu tashi akan ayar da muka kwana a jiya don mu kammala bayani akan ta ba lokaci yayi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
الله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين كما بمؤيكو من زنيبا سيدن سزمو ما سؤال بشر سنكم ما سدر قئي. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق كما وأن سك كافرت سنا جايية دكريا دومن سدا دومن سلوشة جسكيا دئتا واتخذوا آيات وما أنذروا هزوا سنن سلك آيوينا دا أبن دا أكي مسدر قئي دشي سلك شامتين أبن إزجلي أجي من يمكنا كان قبر فرقو تونا آية وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين bamu aiko da manzanni ba sai dan su zamo masu bishara masu gargadi. Inda muka yi bayanin cewa wannan aya tana fadar tana magana akan babban jigo wanda shine dalilin aiko da annabawa tun lokacin da Allah ta'ala ya fara aiko da manzanninsa daga kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Babban dalilin aiko su shine su faranta wa mu'minai wadanda suka yi imani da Allah ta'ala suka yi biyayya da sakon da Allah ta'ala aiko annabawa da shi su faranta musu rai su yi musu albishir da aljanna sannan su yi gargadi game da abin da Allah ta'ala baya so hanyar da za ta kai mutum zuwa ga wuta hanyar shaidanu domin gudun kada wani ya fada cikin fushin Allah ta'ala. Wannan shine babban jigon da yasa Allah ta'ala aiko annabawa ko in ce manzanni kamar yadda muka yi bayani a wancan a majalisin da ya gabata. Sai Allah ta'ala ce wa yujadilu allazina kafaru bil batil liyudhidu bihi al haqq, wadanda suka kafirta suna jayayya bil batil da ƙarya wato suna rike ƙarya su yi jayayya da ita don su ga cewa sun kawar sun rushe gaskiya, ba wani abu suka rike ba su yi ƙarya, abinda ba tabbatacce ba suka rike kuma suke so su kawar da abinda yake tabbatacce. Domin alhaq, abinda ake nufi da alhaq shine ash-shay'u thabit al-qa'im, abinda yake tabbatacce wanda ya tsaya da kafafunsa. Sun rike abinda yake wofi ne, banza ne, kuma suna kokarin su yi amfani da wannan, wato su ga cewa sun kawar da abinda yake tabbatacce. Sun yi tabiyo wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama hanyoyi daban-daban, ko su ce mutum ne ya za a yi su yi wa mutum da'a, ko su ce dan menene da aka tashi aiko da sakon, ba za a ba wa wani babban mutum ba daga cikin manyan mutanen da muka sani a Makka ko a Taifa, ko kuma su ce in da gaske ne abin da yake gaya musu, to ya ayi musu ruwan a musu ruwan duwatsu daga sama, ko wata azaba mai radadi daga sama ta saukan musu, ko kuma su ce yaya za a yi Allah ta'ala ya tashi mutum bayan ya ratattake, ya zama kashi, ya rididdige, ya zama kasa, da dai maganganu irin waɗannan. Maganganu ne waɗanda suke ba su da kan gado, ba kuma su da wani dalili, amma da wannan suke so su ga cewa sun kawar da gaskiya. Saboda wannan ita ce gayar tasu, li yudhidu bihi alhaq, dan su ga cewa sun kawar da gaskiya da wannan ƙaryar. Wannan aya, kamar yadda malamai suke cewa, za ta kunshi dukkan wani wanda zai rike wani abu wanda ba gaskiya ba, kuma ya ce zai yi faɗa da gaskiya da wannan abu. Ya rike wata aqida ta ƙarya wacce ba gaskiya ba ce, kuma ya ce zai yi faɗa da gaskiya ta hanyar wannan aqidar tashi. Ko ya rike wani ilimin da ba na gaskiya ba, ya ce zai yaƙi ilimin da Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi. Ko ya ce zai rike wasu hadisai na ƙarya wanda ba su tabbata ba, ya ce zai yaƙi sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da su. Ba ka dukkan wani wanda zai rike wani abin da yake shirme, wani abin da ba shi da tushe, ba shi da asali, kuma ya ce zai yi faɗa da abin da yake da asali, abin da yake tushe, abin da ya zo daga Alƙur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama, to wannan yana da nasibi a cikin wannan aya. Shi ma zai shiga ƙarƙashin wa yujadilul ladina kafaru bil batili liyudhidu bihi alhaq, zai zama yana da nasibi gurgurdan irin abin da ya rike da kuma irin gaskiyar da yake yaka. To ba anan suka tsaya ba, sun ƙara da wani abu wanda shi ma ya ƙara dagula al'amura, shi ne wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa, sun rike ayoyi na da abin da aka yi musu gargadi da shi a matsayin abin izgili, wato ba su tsaya wajen yaƙi da gaskiyar ba, a'a sun ma rika yin izgili da ayoyin Allah, ko dai ya kasance idan ana tunatar da su girman Allah ta'ala, ana nuna musu irin girman halittun Ubangiji ta'ala na sama da ƙasa da halittar kansu da yayi, da abin da Allah ta'ala yake ni'imta su da shi, da wanda ya ni'imta ɗan adam da dukkan halittu da shi, maimakon waɗannan ayoyi na Ubangiji wanda suke gani da idansu, kuma suke rayuwa a cikinsu a tsakankaninsu, su sa su su sadu da su miƙa wuya ga Allah, sai su riƙa yi wa mai wannan tunatarwar izgili, sai su riƙa yi masa ba'a, sai su riƙa yi masa dariya, ko kuma ana tunatar da su da ayoyin Allah wanda ake karantawa a cikin Alƙur'ani, ana jawo musu ayoyin Allah, amma maimakon wannan ya sa zukatansu su kaɗu su raurawa su miƙa wuya, maimakon su saduda, maimakon jikinsu ya yi sanyi, to sai su riƙa yin izgili ga shi wannan da yake karanta musu ayoyin Allah na Alƙur'ani. Wannan ɗabi'a ce ta duk waɗanda suka yi faɗa da annabawan Allah tun daga kan Annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, dukkan wani annabi da Allah ta'ala ya aiko haka aka yi, ta yi masa izgili. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastehzi'un, Allah ta'ala ya ce haƙiƙa an yi wa manzannin da aka aiko gabaninka izgili, saboda haka abinda suke izgili da shi da abinda ake gaya musu na gaskiya ya zo ya tabbata a kansu. Saboda haka ba wani abun mamaki ba ne, don kaga wasu suna izgili da ayoyin Allah, ko suna izgili da gaskiya, ko suna izgili da masu faɗar gaskiyar, ba abin mamaki ba ne, don a nan da can, ko a yau ko gobe ko a jiya, an samu waɗanda za su riƙa maganganu a kan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, ko su riƙa faɗar baƙaƙen maganganu a kansa, ko su riƙa yin hotunan shakiyanci suna jingina masa, ko wani abu mai kama da wannan. wanda duk ya san sunnar Allah ta'ala a doron ƙasa, ya san yadda Allah ta'ala ya sanya wa kowane annabi, Allah ta'ala ya sanya masa aduwan shayatin al-insi wal jin, yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura, yadda Allah ta'ala ya aje wa kowane annabi, Allah ta'ala ya hada shi da wani sheidani cikin mutane da aljanu, to ubangiji ta'ala abin nan dan adam ba zai yi mamaki ba. Wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin, ubangiji ta'ala ya sanya ma kowane annabi, ya sanya masa makiya waɗanda za su yi fada da shi. Idan aka ce ba su yi fada da shi din ba, shine ma za ka yi mamaki. Gashi Allah ta'ala ya ce za su yi mamaki, za su yi fada da shi, kuma Allah ta'ala ya ce sun yi izgili, kuma za su ci gaba da izgili. Idan har ka ga ba su yi izgilin ba, to sai ka yi mamaki ya aka yi Allah ya ce za su yi kuma ba su yi ba. To amma in suka yi izgilin, wannan shi zai ƙara tabbatar maka da cewa ashe tabbas alqur'ani babu shakka, yadda muka yi imani din nan da cewa gaskiya ne haka yake, gaskiya ne, gashi ya faɗi abu kuma sun yi, inda ba gaskiya bane sai mu ga ba su yi ba, to amma gashi sun yi. Saboda mu'mini wanda ya san abinda alqur'ani ya faɗa dangane da annabawa, to ba zai yi mamaki ba dan jin cewa wani ya yi wa annabin Allah izgili. Daman can haka Allah ta'ala ya tsara, dukkan wani annabi Allah ta'ala ya aiko a doron ƙasa sai da ya kawo waɗanda za su riƙa gaba da shi, domin darajarsa ta ƙara ɗaukaka da wannan, gwargwadon yadda aka yi gaba da shi, gwargwadon yadda matsayinsa zai ƙara ɗaukaka a gurin Allah. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin inna kafaynaka almustahzi'in, kai dai ka bayyana abinda aka umarce ka da shi, wato ka fito ka faɗi gaskiya, wannan shine abinda aka dora maka, in alayka illa albala, kai ka faɗi gaskiya, masu izgili kuma su je su ci gaba da izgili, inna kafaynaka almustahzi'in, mu mun isar maka da masu izgilin. Saboda haka wanda yake bin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wajaba shi ma ya koyi da wannan, ya ci gaba da abin da yake faɗa na gaskiya, kada ya dakata masu izgili, kada ya ce zai kula su ko in sun yi rama ya kyale su, Allah ta'ala zai isar masa da su, inna kafaynaka almustahzi'in. Yana daga cikin istihza'i da izgili da suka riƙa yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana, wa qala allazina kafaru hal ladullukum ala rajulin yunabbi'ukum idha muzziqtum kull mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid aftara ala allahi kadhiban am bihi jinna. Wato waɗanda suka kafirta sai su tara mutane su ce kuna so mu nuna muku wani mutum wanda zake gaya muku cewa wai idan kun mutu duk kun dagargaje kun zama ƙasa, to wai za a sake tashi kuku dawo wata halitta sabuwa. Wannan ƙarya yayi wa Allah koko dai yana da tabin hankali ne, kaga wannan duk cikin izgili ake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, aka nuna cewa wani ma mutum ne wanda ba a ma san shi ba. Ladullukum ala rajulin yunabbi'ukum ala rajulin, wato kamar wani ne wanda ba a san shi ba, tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Makka ba wanda bai san shi ba, ba wanda bai san gidansu ba, ba wanda bai san daga ina ya fito ba, annabi kowa ya san da shi. To amma duk da haka dan ayi izgili sai ake nuna cewa wani mutum ba za mu nuna muku wani mutum ba wanda zai riƙa gaya muku in kun mutu kun dagargaje wa za a tashe ku, za a dawo da ku sababbi fil. To radi yana daga cikin izgili da aka yi taiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama, amma wannan izgilin bai sa ya dakata da abin da yake yi ba, kuma wannan izgilin bai hana addinin musulunci ya ci gaba ba. Allah ta'ala ce wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbihi
wa man azlamu mimman zukkira bi ayati فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم فلن يهتدوا إذا أبدا.
الله تعالى يقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه wane ne mafi zalunci, wato babu mafi zalunci kamar wanda aka tunatar da shi ayoyin ubangijinsa fa a'rada anha, sai ya kawar da kai ya bijire ma waɗannan ayoyi, wanda sai ma kaddamat yada, ya manta abinda hannayensa suka gabatar na munanan ayyuka. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu, lalle mu mun sanya rufi akan zukatansu ba za su fahimce shi ba. Wa fi adanihim waqara, sannan akwai nauyi a cikin kunnuwansu ba za su ji shi saurare shi ba. Wa in tad'uhum ila al-huda, kuma koda zaka kirawo su zuwa ga shari'a, falan yahtadu idan abada, tunda dai har haka abin yake ba za su taba shari'a ba. Wato Allah ta'ala yana gaya mana me yasa suke jayayya, wani dalili ne yasa har suke ta jayayya din nan, domin su ga sun bice hasken musulunci. Menene yasa su suka riki ayoyin Allah da irin abin da ake musu gargadi da shi a matsayin izgili? Menene ya kawo haka? Shine Allah ta'ala yake gaya mana cewa kafircinsu ne ya jawo haka. Kafircinsu ne ya jawo musu har Allah ta'ala ya dabi a cikin kan zukatansu, yasa har suka fito suka zama masu fada da addinin Allah karara a fili. Allah cewa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, wato babu wani wanda ya kai zalunci. Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih, babu wanda ya kai zalunci kamar wanda za a tunatar da shi ayar ubangijinsa. Fa a'rada anha, nan take kawar da kai. Wannan fa'u ce litta'qib, wato dan a nuna maka ana karanta masa, ana gaya masa, ana bashi hujjoji, ba zai tsaya ya tunani akan abin da ake gaya masa ba, nan take kawai zai kawar da kai, ya shiga musu, ya shiga jayayya, ya shiga rigima, ba wani tsayawa ya yi tunani akan abin da ake gaya masa. A'a, da zarar an gaya masa ga abin da Allah ya ce, ga abin da Annabi ya ce, kai duba zuwa ga abin da Allah ta'ala ya maka na ni'imominsa, ka gode wa Allah ta'ala, abin da kake yi na girman kai, na nuna isa, na nuna kafafa, na wulakanta mutane, dukka daina, to ba zai tsaya ya yi tunani game da abin da ake gaya masa ba, nan take kawai zai juya baya ya bijire wa abin da ake gaya masa. Wannan shine ma'anar fa'a'rada anha, wannan fa'u din fa'u ce litta'qib, wacce ke nuna gaggawar kaucewa abinda ake gaya masa ba tare da tsayawa ya tunani ba. Allah ce to babu wanda ya kai wannan zalunci. Za mu ga a cikin alqur'ani akwai irin waɗannan ayoyi, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayati wa man azlamu mimman mana'a masajid Allahi an yuzkara fiha ismu. To waɗannan ayoyi za ka ko ina Allah ta'ala ce babu zalimi kamar wannan, ce babu azzalimi kamar wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah, ko babu azzalimi kamar wanda zai hana a ambaci sunan Allah a masallatayya. To wannan babu cin karo a tsakanin waɗannan ayoyi, domin abinda ake nufi fa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismu, babu wani wanda ya kai wato cikin waɗanda za su hana ayi aikin alkhairi, waɗanda za su hana wani aikin alkhairi, babu kamar wanda zai hana a bauta wa Allah a gurin da aka keɓance don bautar Allah. Saboda haka a cikin masu ayyuka irin nasa babu wanda ya kai wannan zalunci. Haka nan aka zo batun wanda za a yi ma wa'azi ko wanda za a gaya masa magana ya kawar da kai, babu kamar wanda in an gaya masa magana da ta shafi Allah da hujjoji da bayani da wa'azi ya kawar da kai. A cikin wannan wato group din babu wanda ya kai shi. Haka nan a cikin waɗanda suke ƙarya, waɗanda suke ƙirƙirar magana ta ƙarya su watsa ta, to kuma babu wanda ya kai wanda zai yi ƙarya ya jingina wa Allah. Babu shakka a cikin uku din nan duka in aka haɗa su duka, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban wa man azlamu mimman mana'a masajid Allahi wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih, in aka haɗa su duka wanda ya ƙirƙiri ƙarya shi yafi kowanne, wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ta'ala shi yafi kowanne, yafi wanda za a yi masa wa'azi ya kau da kai. Wanda za a yi masa wa'azi ya kau da kai bai kai wanda zai kirkiri ƙarya ba, wanda kuma duk bai kai su ba shine mammana a masajid Allah, shi waɗannan duk bai kai waɗannan ba. Saboda haka kowanne a cikin dangoginsa shi yafi kowanne zalunci. Don haka in ana maganar wanda ake faɗa ma gaskiya yana tibirewa, yana botsewa, to babu kamar wanda za a gaya masa gaskiya tare da hujjoji daga Allah da manzansa ya zo tsaye. Ta yi a yi maka wa'azi a ja kunnenka a tunatar da kai girman gidanku ko mutuncin iyayenka, wanda duk fadakarwa ce. A yi maka wa'azi a gaba ba a kawo aya ko hadisi ba, zai yiwu. Zai yi a yi maka wa'azi a tunatar da kai wata ni'ima da Allah ta'ala ya maka, zai yiwu. Zai yi kuma a yi maka wa'azi a jawo maka ayoyin Allah, a jawo maka hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama. To kaga anan an hada ka da wasu ayoyi na Ubangiji wanda zai bijire a cikin waɗannan, babu kamar wanda za a gaya masa Allah ya ce, annabi ya ce bijire. Shine wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbihi fa a'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadah, ya manta dukkan abin da hannayensa suka gabatar, wato miyagun ayyuka da yayi duk ya manta. Ya manta irin laifuffukan da ya rika yi wa Allah na yaƙi da gaskiya, ya manta abin da ya rika yi wa Allah ta'ala na zaluntar bayinsa, ya manta abin da ya rika yi wa Allah ta'ala na ƙarya da ƙazafi ga muminai, duk ya manta da wannan. An faɗi hannaye wanda malaman balaga suke kiransa al-majazul mursal, itlaqul juz' wa iradatul kull. Hannaye saboda su aka fi amfani da su wajen aikace-aikace, wajen aikace-aikace hannu ya fi kazar-kazar, saboda haka sai a jingina aikin zuwa ga hannu. Amma ana nufin gaba ɗayansa, shi ma kaddama, ana nufin abinda shi ya aikata. Wani siya ma kaddama ta yada, ya manta abinda hannayensa suka gabatar na miyagun ayyuka. Allah ta'ala ce, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu, lalle mu mun sanya rufi akan zukatansu, an yafqahuhu, don kada su fahimce shi. Wannan yana bayanin sakamako ne, abinda zai biyo baya bayan an gaya mutum gaskiya, an masa wa'azi, ya riki waɗanda suke masa wa'azin abin izgili, ya riki ayoyin abin izgili, ya bijire, ya kawar da kai, ya ci gaba da abin da yake, ya manta ma da cewa shi dinnan mai laifi ne. To kaga ya tattara abubuwan da zai sa Allah ta'ala ya fushi da shi. Ubangiji ta'ala haka nan kawai, ba zai rufe zuciyar bawa ba sai idan bawa ya jaza wa kansa hakan. Yayin da bawa ya ta sabo, ya ta sabo, ya ta saban Allah, kuma ana ta nusar da shi ya kiya, to babu shakka wannan in Allah ta'ala ya tashi masa uquba, to uquba da zai masa ta fi kowace uquba, ita ce ya rufe zuciyarsa. Wannan rufe zuciya ta fi kowace, domin gara a saukar masa da wata uquba a nan duniya, a yi masa azabar horar da za a yi masa a nan duniya in ya so ya samu sa'ada ta lahira. Amma in ya kasance a nan duniya an rufe zuciyarsa, shiriya ba ta shiga, gaskiya ba ta shiga, haske baya shiga, babu shakka wannan shine ita ce uqubar da tafi kowace. Shi yasa Ibn al-Qayyim a cikin nuriyarsa yake cewa, wallahi ma khawfi adh-dhunuba fa innaha la ala tariqi al-'afwi wal-ghufran lakin ma akhsha silah al-qalb min tahkim hadha al-wahyi wal-qur'an. Yace wallahi shi ba jin tsoron zunubi ne ya dame shi ba, ya san cewa Allah mai afuwa ne, mai gafara ne. In yayi zunubi, ya nemi Allah ta'ala ya afuwa, ya nemi shi gafara, ya nemi shi rango, bai zai yafe masa. Babban abin da yake tsoro, abin da yake tayar masa da hankali, a ce zuciyarsa ta rabu da wato hukunta alqur'ani da wahayin da Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani da sunna, a ce ya daina gamsuwa da abin da Allah ta'ala ya faɗa alqur'ani ko a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ne babban musibar da yake jin tsoro, ko a ce warida bi ara'ir rijali wa kharsiha la kana zaka bi minnatir rahmani, yace ko a ce ya koma yanzu kawai sai abin da wasu suka faɗa shi kawai ya yarda da shi, ba abin da Allah ya ce ba abin da manzo Allah ya ce ba. Yace yana fatan kada Allah ta'ala ya jarrabe shi da wannan. To wannan ita ce jarraba, babbar jarraba, Allah ta'ala ya rufe zuciyar mutum. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Saboda kama lam yu'minu bihi awwala marra, lokacin da ake gaya musu suka ki imani da shi, suka bijire, suka yi watsi da shi, to haka Allah ta'ala zai jujjuya zuciyarsu, sai ya kasance haske in yazo, gaskiyar in tazo ba za ta shiga ba. Balamma zago azaga Allahu qulubahum, yayin da suka karkace, suka saki gaskiya, sai Allah ta'ala ya karkatar da zukatansu. Don haka a karan farko Allah ta'ala baya ɗabi akan zuciyar mutum, ballantana mutum ya ce ai zaluntarsa Allah ya yi, Allah baya zaluntar kowa, yace ai da abu da zuciyarsa da shi ma ya gane a sai idan yayi wasu ayyuka ne bayan gaskiyar ta je masa bayanin ya je masa wa'azin ya je masa amma ya sa kafa ya take ya ci gaba da abin da yake yi to sakamakon da zai biyo bayan wannan shine Allah ta'ala ya rufe zuciyar to wannan zuciyar babu alheri a ciki saboda haka a rufe ta bal taba Allahu alayha bikufrihim ay bisabab kufrihim saboda kafircin su Allah ta'ala ya yi dabi ya rufe zuciyar to shine abinda Allah ta'ala yake cewa inna ja'alna shi yasa ma aka sanya jumlar ta zama munfasila ba a ce wa inna ja'alna ba kawai aka kawo ta haka nan ita kadai dan ta zama ta'lili dan ta zama bayanin sababin da yasa Allah ta'ala yayi wato sababin da yasa ya rufe musu zuciya shine abinda suka yi a baya inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra a cikin kunnuwan su akwai nauyi wato kamar an sanya wata dalma an tushe kunnuwan su saboda ka duk wani abu na gaskiya da za a faɗa ba zai shiga kunnuwan su ba sun ji amma ba su ji ba sun gani amma ba su gani ba ubangiji ta'ala ya rufe wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada kuma ko da zaka kira wasu zuwa ga shiriya to wadannan har abada ba za su shiryu ba saboda me saboda sun riga zukatansu sun riga an rufe su an rufe zukatan an rufe kunnuwan babu abinda zaka gaya musu kuma su ji to wannan aya tana nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ana lallashin sa kuma a nuna masa cewa waɗannan mutane da suka zo suna so ka kori wasu talakawa wai dan su su iya zama a ciki su ba za su zauna a majalisar ka ba saboda akwai talakawa su manya ne ba za su iya zama ba saboda da talaka su ba za su ba za a gansu a gun ba don haka a kore su sannan su su zo su zauna sannan za su saurare shi su ji abin da yake faɗa sun ma yadda ko ba su yadda ba wani abu ne kuma da zai biyo baya to shine Allah yake gaya masa cewa irin mutanen irin waɗannan kama fiddare ba su yi imani ba don haka ci gaba da rike waɗannan talakawan nan su ne masu amfani su za su amfane ka don haka wannan ba yana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakata da da'awarsa ba cewa ba za su shirya ba a'a ana gaya masa cewa waɗannan da suke ƙoƙarin sai ka yi faɗa da muminai waɗanda suka yarda da abin da ka zo da shi a karan farko sai ka kawar da su daga majalisar ka sannan su yi imani ka kaɓata lokaci a kansu kuma Allah da ikonsa waɗannan manya-manyan duk gaba ɗaya haka suka zo suka mutu ba su musulunta ba Abu Jahl haka ya mutu bai musulunta ba Al-Walid ibn al-Mughira haka ya mutu bai musulunta ba abin nan Umayya ibn Khalaf haka ya mutu bai musulunta ba Al-As ibn Wa'il haka ya mutu bai musulunta ba dukkan waɗannan jimajiman Qurayshawan waɗanda suka yi ta faɗa da Annabi sallallahu alaihi wasallam har ma suka kawo masa tayin cewa ya sallami talakawa su dan su zauna a majalisarsa ba su musulunta ba wasu aka kashe su a Badar wasu kuma suka mutu to shine kaga abinda Allah ta'ala ya faɗa ya tabbata falan yahtadu idan abada saboda haka kai da kake karantarwa kake wa'azi ba za ka san wane ne zai ji wa'azi ka ba wane ne ba zai ji ba waye zai karba ya aiki da shi waye ba zai karba ba don haka kai ka ci gaba da karantarwarka babu abin da yake kanka illa ka isar sannan Allah ta'ala ya ce wa rabbukal ghani ghafurur rahma
لو آخرهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا
الله تعالى يقول وربك الغفور ذو الرحمة كما أبنجدك شيني ميوان غافرة كما ما أبوش الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا دا زي كاما سودا ابن دا سكا صوروتا سكا ايكتا لعجل لهم العذاب دا يا قوتا مسودا عذابا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بروا نما غنا سنا دا ون لوكتي سنا دا ون لوكتي دا اكيان كاموسو كما بازاس ساموة مفكا قبل ون لوكتي با باك الله تعالى ci gaba da lallashin annabi sallallahu alaihi wa sallama da dukkan wani mai karantarwa dukkan wani mai da'awa cewa rabbuka aka fara bude magana da bayanin rububiyar Allah don a jawo hankalinsa zuwa ga cewa Allah ta'ala shi ya halicce shi shi yake ni'imta shi shi yake ba shi tarbiya kuma shi ne yake tsaye bisa ga bayansa ta hanyar ba su dukkan bukatunsu ubangiji shi ne tsaye a kansu shi ne al-qayyum saboda aka bude aka jingina kuma damirin rabbu din zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce wa rabbuka dan wannan ya ƙara kwantar masa da hankali cewa Allah ta'ala shine majibincin sa shine yake jujjuya al'amuransa komai nashi yana hannun ubangiji sannan al-ghafuru mai gafara ne shi ubangijin naka mai yawan gafara ne wannan ita ce sifar sa shi al-ghafuru ne mai yawan gafara ne yana yin afwa ga bayansa bisa ga ayyuka da dama da yake yi abubuwa da yawa da suke yi ubangiji ta'ala da suke yi ubangiji ta'ala yana kyale su wa ya'fu an kaseer yana yafi abubuwa da yawa kuma ku duba aka gabatar da gafara kafin a ambaci rahama sai aka ce zo wa rabbukal ghafuru dhur rahma sai da aka ambaci gafara sannan aka ambaci rahama saboda sai an wanke sannan kuma sannan duk wani kwalliya da gyare-gyare sannan a zo a yi shi in za ka yi gini sai ka share dukkan wani datti ka kawar da dukkan wani bangori sannan ka zo ka dore ginin ka ba za ka zo guri da tarkace da bola da waye ka ce akai za ka dore ginin ka ba saboda haka sai an gafarta musu an share musu dukkan abin da yake tattare da su sannan kuma aka yi bayanin rahama rahama ita ce ni'imtawar ubangiji ta'ala gare su da yadda ubangiji ta'ala ya musu kyakkyawan tanadi aka ce zur rahama wato ma'abocin rahama zu tana nufin as-sahib wanda yake ma'abocin rahama ne wanda yana nuna cewa rahama sifar ce ta zatinsa rahama sifa ce ta zatin Allah kamar yadda sunansa yana daga cikin sunayensa ar-rahim to haka ne yana daga cikin sifofinsa kuma ar-rahma sabanin abinda wasu karkatattun kungiyoyi suke cewa ba a sifanta Allah da cewa mai jinkai ne ko mai tausayi ne cewa saboda tausayi yana nufin karayar zuciya shi ko Allah ta'ala ai ba a jingina masa irin wannan to wannan tausayin mun kenan mu ƴan adam amma ubangiji ta'ala sifarsa ai ta sha bambanta ta kowa muna ji amma shi ba ai yana ji muna gani shi ma yana gani da jin mu da ganin mu irin nashi ne ko kusa Allah ta'ala ya sifarta kansa da as-sami'ul basir haka nan ya sifarta dan adam waja'alnahu sami'an basira amma da jin mu da ganin mu irin da Allah ne ko kadan jin mu takaitacce ne ganin mu takaitacce ne amma Allah ta'ala ba abinda baya gani ba abinda baya ji saboda haka in ka yarda Allah ya sifantu da ji ya sifantu da gani ba irin sifantuwa ta dan adam ba laysa kamithlihi shay to ka yarda ya sifantu da rahama ba irin sifantuwa ta dan adam ba saboda haka ubangiji ya sifantu da rahama abinda suke cewa rahama din nan sai su yi tawilin ta da iradatul in'am ko iradatul ithaba sai su maida sifar rahama zuwa ga sifar irada saboda ita sifar irada ce kawai suka tabbatar to ayoyin kuma da suka zo alqur'ani wanda suka tabbatar da sifar rahama ga Allah sun fi yawa sama da ayoyin irada to amma an tabbatar da irada din ba a tabbatar da sifar rahama ba saboda me saboda suna tabbatar da sifofin da ta hankali dan suna kiran waɗannan sifat ne al-aqliya wanda hankali ya yarda su ta sifanta Allah da su amma rahama ba ta cikin a fadar su ba ta cikin abinda hankalin su ya ba su sifanta Allah da shi to kaga wannan magana ba magana bace a barkar ba sannan kuma in kun tabbatar da irada ai dan adam yana da irada shine nufi in kun tabbatar da shi sai a ce to ai irada shine wanda ka karkata zuwa ga abinda zai amfane ka ko zuwa ga abinda zai kawar maka da abinda zai cuce ka wannan ko ba a jingina wa Allah na maili a ce ga wani abu zai cutar da Allah ko zai amfanar da Allah za su ce to ai iradar Allah daban take to yadda ko ce iradar Allah daban take sai ku yarda rahamar Allah ma daban take yadda ku sifanta shi da irada sai ku sifanta shi da rahama iradar nan har garu katanga an sifanta da fa wajadu fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqama jidar ne amma an sifanta shi da irada an sifanta munafikai walau aradu al-khuruja la addu lahu udda to amma iradar ubangiji ba irin waɗannan iradojin bane irada ce ta musamman kuma sannan in ka duba irin abinda Allah ta'ala ya zuba wa bayansa halittunsa na ni'imomi barkatai ba iyaka kasar da za su hau su yi tafiya a kanta su yi bacci a kanta su zauna a kanta inuwar da za su sha abincin da za su ci ruwan da za su sha iskar da za su shaƙa rahamar Allah ta ko ina ga ta nan baibaye da su wacce ba saya suke ba ba biya suke ba sannan yake kawar musu da abubuwa da dama wanda za su cutar da su yake raba su da abin da zai cutar da su. Wannan ba asaru rahmatullahi bane, ba alamu bane suke nuna cewa lalle Allah ta'ala ya sifantu da rahma. Babu shakka Ubangiji ya sifantu da rahma. Hadisi ya tabbata cikin sahihain Bukhari da Muslim, hadisi Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala ya halicci rahama kaso 100 sai ya rike kaso 99 a wajensa, ya sako kaso ta daya, kaso daya daga cikin 100 ya sako shi zuwa ga halittunsa gaba daya, da shi uwa take tausaya wa danta. Da wannan rahama ne dabba, doki ko godiya za ta daga kafar ta kata ta danta. Saboda haka rahamar Ubangiji da ya aje a lahira wacce zai yi bayansa kaso 99 ce, wannan duk wanda muke ta fadam-fadam a cikinta wannan duk rahama kaso 1 ne kawai. Haka Ubangiji ta'ala ya cancanci wannan sifa ta rahama, wa rabbukal ghafuru dhur rahma. Saboda haka ma'abocin rahama ne, an sifanta Allah da rahama, an sa haka ne yana daga cikin sunayensa Ar-Rahmanur Rahim. Sannan yana daga cikin ayyukansa yu'azzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilayhi tuqlabun, yana azabtar da wanda ya ga dama kuma yana tausaya ma wanda ya ga dama. Saboda haka Ubangiji ta'ala mai rahama ne, mai jin kai ne. Kuma wannan ayar tana nuna mana cewa duk sunan Allah alam ne, suna ne, sannan kuma sifa ce. Duk wasu sunayen Allah ausaf ne, a'lam ne, kuma ausaf ne. Zaka iya cewa Ar-Rahmanu Allah mai rahama, za kuma ka iya cewa sifar Allah ta'ala ya sifantu da rahama, al-alim ya sifantu da al-alim mai ilimi ne, kuma ya sifantu da ilimi, sabanin wasu wanda suke kore waɗannan. To yana daga cikin alamomin rahamarsa gafarar da zai muku, sannan kuma law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'azab, da zai kama su da abinda suka tsururuta, laifuffukan da suka yi, la'ajjala lahum al'azab, da ya gaggauta musu azaba. Da Allah ta'ala zai duba irin ayyukan da suka yi, shi yasa ya ce bima kasabu, dan ya nuna cewa sun yi ayyukan da sun cancanci azab a halakar da su. Amma Allah ta'ala sai ya jinkirta azabar, ya jinkirta musu a nan duniya, wataƙila a samu daga cikinsu wasu su tuba, su yi imani, su samu rahamarsa. To kaga wannan ita kanta rahama ce ta Ubangiji. Amma da ya gama da sunan take, da shikenan ba a ba su wannan dama ba. Kuma da yawa daga cikinsu wasu duk sun yi imani, wasu sun tuba, su Abu Sufyan duk sun tuba, su Khalid ibn al-Walid, su Ikrima ibn Abi Jahl, wanda da su aka riƙa yaƙar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ga su duk sun yi imani daga baya. To kaga duk wannan yana daga cikin rahamar Ubangiji, wanda da ya halaka su gaba ɗaya, kamar cewa a halaka su gaba ɗaya ko a saukar musu da ruwan duwatsu, to da shikenan wannan rahamar da za su samu da ta kubuce musu. To wannan yana daga cikin rahamar Ubangiji, shi yasa ya ce ballahum maw'idun lan yajibu min dunihi maw'ila, suna da wani lokaci da Allah ta'ala ya ajiye na ya saukar musu da uquba ko a nan duniya, ta hanyar su je su fita yaƙi a kakkashe su a wajen yaƙi, kamar yadda ta faru ga su Abu Jahal din, suka fita aka kakkashe su. To ko Ubangiji ya kyale su a nan, ya sanya musu wani mau'idi a nan da uquba za ta same su, in kuma har sun mutu ne ba ta same su ba, to za su je can lahira kuma ta same su, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa mana game da Abu Lahab, tabbata ya da Abu Lahab wa ma aghna anhu maluhu ma kasab sayasla naran zata lahab. Saboda haka in bai samu, in bai shige azabar duniya ba, to zai samu azabar lahira. Saboda haka Ubangiji ta'ala yana yi wa mutane rahamarsa, don haka ya jinkirta musu, ya ba su tsawon rai, ya ba su lafiya, wataƙila ko wannan damar da ya ba su, wannan lokacin da ya ara musu, za su yi amfani da shi su dawo kan hanya. Amma ba kowa ne yake wazantuwa da wannan ba.
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
الله تعالى يقول وتلك القرى ودنن القرية ودنن القريو ودنن قرور وأهلكناهم لما ظلموا من هلك الدسو يا يندسو كي زالنشي وجعلنا لمهلكهم موعدا kuma muka sanya wa lokacin halakar da su muka sanya musu lokacin halakarwar. Wato Ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa waɗannan garuruwa ba kuma garuruwan ake nufi ba, ana nufin mazauna garuruwa waɗanda suka yi wa Allah ta'ala izgili da ayoyinsa, suka yi izgili da manzannin Allah. Allah ta'ala ya halaka su, ya halakar da mutanen annabi Nuh, ya halakar da mutanen Adawa annabi Hud, ya halakar da Samuda mutanen annabi Salih, ya halakar da mutanen annabi Shu'aib, ya halakar da mutanen annabi Lut, duk kuma suna da labarin waɗannan mutane. Ubangiji ta'ala ya halakar da su, me suka yi? Lamma zalamu, yayin da suka yi zalunci tun daga kan shirka har zuwa zaluntar junansu. Ashe kaga zalunci ba ƙaramin abu bane, a ce mutum ya mutu yana zaluntar wasu, wannan ba ƙaramar ba ƙaramin tashin hankali bane. Allah ta'ala ce wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu, yayin da suka yi zalunci muka halakar da su. Zaluncin nan ya kunshi zalunci babba, shine shirka, ya kunshi zaluncin da wani zai ma wani. Ubangiji ta'ala zai iya jinkirtawa azzalimi, amma ran da duk zai kama shi ba zai kubuce ba, kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihain Abu Musa al-Ash'ari, inna Allah la yubli lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflithu thumma qara'a qawlahu ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. Allah ta'ala yace, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, Allah ta'ala na iya jinkirtawa azzalimi, ya daga masa kafa, ka riga ganin al'amuransa suna tafiya, ka zaci cewa ma aya kyalirin sabi. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah, haka kamar haka kamun ubangijin ka yake, idan ya kama garin da suke azzalibai, lalle kamun sa mai tsanani ne, mai radadi ne. Saboda haka ashe kaga zalunci ba karamin abu bane, don haka duk wanda ka san ka zalunta, to yi kokari ku warware tun a nan duniya, kada a je ranar da Allah ta'ala zai karbo kowa haƙƙinsa duk kankantarsa, ranar da babu wani kuɗi ko dukiya ko mene da ba zai amfani mutum ba sai aikinsa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma hiya alhasanatu wassayiat, kawai batun da ake lissafin da ake a wannan ranar, lissafin kyawawan ayyuka da munana, su ne kawai za ka yi ta gani. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa sahabbansa ce shi baya son ya koma ga Allah alhalin ya zalunci wani, shi kansa fa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai zalunta, amma shi ma tsoron haka yake. Yayin da suka zo suka ce ya Rasulullahi sa'ir lana, ya manzon Allah ai mana a kayyada farashi, wato a sa ƴan kasuwa su rika sayar da kayansu da wani farashi guda ɗaya da kai kake so. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ba na fatan ku koma ga Allah wani yana nema na da na zalunce shi. Ubangiji ta'ala shi ne mai bayarwa, shi ne mai hanawa, kuma shi ne al-musa'ir, shi yake bada farashi, shi zai sa farashi ya daga, shi zai sauko da shi. Haka ku nema abin nan, ku nema a gurin Allah. To idan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa ga yadda yake, to ina kuma ga wasu ba shi ba. Haka zalunci babban abu ne, kuma kowane ne zaka zalunta, ko ba musulmi ba ne, ko me yake bautawa, duk irin munin ibadar da yake yi, indai kai ne azzalimin ka zalunci shi, to ko za a kai shi wuta sai an kwato masa haƙƙinsa. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura abinnan, ya tura Mu'adh ibn Jabal, ya tura shi Yaman, bayan ya gaya masa da'awar da zai, sai ce wattaqi da'watal mazlum, ka guji addu'ar wanda aka zalunta. Fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab, babu shamaki tsakaninta da Allah. Ubangiji ta'ala zai ce wa izzati wa jalali la ansurannahu wa law ba'da hin, na rantse da izzata da girma na, wannan da yake roƙo na, yana cewa an zalunce ni, an zalunce shi, in bi masa haƙƙinsa sai na taimaka masa ko ba yanzu ba. To a nan ba a ware aka ce sai wanda yake mumini ko mai sallah mai tsoron Allah ba, a'a duk wani wanda yake haƙƙinsa ne, to wajibi ne a mai masa da haƙƙinsa. Shi yasa Ubangiji ta'ala anan da ya tashi fadar illar da ta sa ya kyale su, ya halaka su, sai ya ce lamma zalamu, saboda duk wani zalunci ya shiga ciki, kowane iri ne, da babba da ƙarami, wanda yake shiga kai shirka da wanda bai kai shirka ba. Allah ya ce waja'alna li mahlikihim maw'ida, ko muka sanya lokaci wanda idan ya zo babu jinkirtawa, kamar yadda annabi Nuhu alayhi salam yake ga mutanansa yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idha jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun, ya gafarta muku zanubanku kuma ya jinkirta muku zuwa ga wani lokaci sananne, domin lokacin ajalin Ubangiji idan ya zo na azabarsa na kamunsa na mutuwa la yu'akhkharu ba a jinkirta wannan, la yu'akhkharu ba a jinkirta wannan. Saboda anan Ubangiji ta'ala zai kyale ka, amma ranar da zai kama mutum in ta zo to babu kuma jinkirtawa. Saboda wannan nan ayoyi ayoyi ne wanda suke suna matukar gargadi ga dukkan wani wanda yake da zuciya, ga dukkan wani wanda yake mai sauraro, ya san cewa girman saban Allah da ainihin shiga haƙƙin bayin Allah da wulakanta addinin Allah da izgili da addinin Allah ba ƙaramin abu bane, don da duk Ubangiji ta'ala ya waiwaye mutum to ba zai ji da dadi ba. Anan muke so mu dakata da wannan tafsiri na wannan shekara, saboda shekara mai zuwa in Allah ta'ala ya sake ara mana lokaci ya ba mu lafiya, mu fara daga kisar annabi Musa alaihi salam da Khidir. Kuma kamar yadda kuka gani kuka sani, yau muna da babban bako, muna da babban bako da wannan masallaci yayi mai martaba sarki, sarkin Bauchi ya kawo mana ziyara, ya zo domin ya kara mana karfin gwiwa kuma mu samu albarkar halartarsa wannan guri. Don haka muna maraba da shi, muna masa addu'a Allah ta'ala ya kara masa lafiya, ya kara masa imani, Allah ta'ala ya kara masa tausayin talakawansa, Allah ta'ala ya tsare shi daga dukkan wasu musibu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba. Allah ta'ala ya bashi jinkiri mai amfani, ya albarkaci rayuwarsa, ya albarkaci rayuwar zuriyarsa. Mun ji daɗi kwarai da wannan ziyara da muka samu, mun san duk shekara yana tare da mu, kuma duk shekara za mu je mu gaishe shi a fada, kuma zai karɓe mu hannu biyu mu saurari kalmomi daga bakinsa waɗanda suke ƙara mana ƙarfin gwiwa. Ranar shekarar da na fara zuwa nan na yi tafsirin farko shi ne ya aiko cewa to daga yanzu an ci gaba kenan, kuma tun da yi wannan magana har zuwa yanzu kaga abubuwa suna ta ci gaba. Da irin wannan addu'a da irin wannan fatan alkhairi muke bukata ko da yaushe mu rika ji daga bakinsu. Don haka za mu bar
zai kirawo babban imamin wannan masallaci kuma shugaban na jihar Bauchi Liman Malam Bauchi local government Imam Ibrahim Idris zai gabatar da jawabinsa. Sai hakuri na yi kuskure, shugaban na jihar zai yi bayan malam yayi. Allah ya saka wa malam da alheri. Wani tafadar shehu mashkura na Dura.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. وعين سلم يوم من 20 بقوة دوت رمضان هجرة يهود 30 شدة هجرة مزون الله صلى الله عليه وسلم رجع مكة زوا مدينة كما عند يديد الشاهد دوت بقوة 2015 miladiya. A da farko ina gabatar da godiya ta ga Allah madaukakin sarki da ya bamu arorai da lafiya, ya kawo mu wannan rana a irin wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka. Kamar yadda kuka sani akwai ƴan uwan waɗanda sun buƙaci da su kawo wannan lokaci, Allah bai kaddara musu haka ba. Mun yi jana'izar waɗansu tun daga shekaran jiya zuwa jiya har zuwa yau, Allah ya gabarta musu. Bayan wannan ina a matsayin wannan masallacin da ita kungiyar Idalatul Bida wa Iqamatus Sunna muna gabatar da marabar mu da laladin mu ga mai martaba sarkin Bauchi Dr. Rilwan Suleiman Adamu da ya samu daman halartan rufe wannan karatu namu mai albarka. Kamar yadda shi Dr. Muhammad Sani ya gaya muku cewa in ya zo dukan je mu ziyarci sarki mu gaishe shi, to wannan zuwan nasa ma mun je, to da muka je nan ne muka gayyaci mai martaba cewa muna bukatun da ya zo rufe wannan karatu, ya kuma amsa mana kuma gashi Allah ya kawo shi. To muna masa maraba tare da ƴan tawagan da suka rako shi, Allah ya saka musu da alkhairi. Kuma kamar yadda malam ya gaya muku, duk shekara hudun nan da malam daga fara tafsirin sa zuwa yau, babu shekaran da shi mai martaba ba zai aiko mana ba. Akwai shekaran da dirdiga shi shi ya wakilci mai martaba sarki, akwai shekaran da dan maliki ya wakilci mai martaba sarki, kuma bana gashi shi da kansa ya zo da kuma manya-manyan hakimansa irin su mai girma a jiyan Bauchi. Allah ya saka musu da alkhairi. To na gaba shi ne a madadin dai wannan masallacin ina gabatar da godiyarmu ga shi Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da Alaramma Abubakar Rariya da suke taimaka mana, suke karantar da mu shekara wajen hudu kenan in aka fara karatu tun daga farko har ƙarshe muna na a wannan masallaci. Allah ya saka musu da alkhairi. Ba ƙaramin jihadi bane mutum ya bar gidansu ya bar garinsu, musamman kamar a ce mutumin da yake kanmu a ce ya zo Bauchi ya zo ya zauna, ba ƙaramin jihadi ya yi ba. Don haka muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi. To a ƙarshe ko kusa da ƙarshe muna kira ga ko muna ƙara godiya ga masu hannu da shuni da suke taimaka mana da yadda wannan tafsirin zai gudana. Allah ya saka musu da alkhairi. Sannan kuma ita gwamnatin jihar Bauchi ita ma muna taya ta murna da godiya da taimaka mana da ta yi. Sannan kuma ta ba mu janareta sabo gashi can a ajiye ba mu hada shi ba. Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya musu jagora. A ƙarshen ƙarshe muna fatan Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya kawo malam lafiya, Allah ya mai da shi gida lafiya. Amin. Muna ƙara roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya ba mu zaman lafiya a ƙasar nan da jihohinmu da garuruwanmu da gidajenmu da iyalanmu da dukiyoyinmu.
Amin.
Shi kuma mai martaba Allah ya ƙara masa tsawon kwana da lafiya.
Amin.
Mai masa jagoranci na gari tare da abokan aikinsa, Allah ya taimake su.
Amin.
Allah ya sa mu wani wannan azumi lafiya, Allah shi karɓa mana ayyukanmu na alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Al-Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To kamar yadda aka ce jawabi ne na godiya zai yi. Saboda haka farkon godiya dai muna gode ma Allah subhanahu wataala wanda cikin ikonsa da yardansa ya kawo mu wannan lokaci. Sannan muna godiya ma shi babban malaminmu Dr. Muhammad Sani Rijiyar Lemo. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mai basira da fahimta yadda ya zo yake fahimtar da mu. Sannan shi Dokta lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya sa muka je wajen mai martaba a bara kenan, mai martaba ya umarce shi cewar bana ma in Allah ya yarda ya dawo nan Bauchi ya zo ya mana wannan karatu. Saboda haka muna godiya Dokta da Allah ya baka ikon amsa gayyatar mai martaba ka zo mana wannan karatu. Muna godiya kwarai da gaske, Allah maɗaukakin sarki ya saka maka da alheri. Sannan muna godiya wa shi kanshi mai martaba da Allah madaukakin sarki ya bashi ikon gayyatar malam kuma malam ya amsa gayyatar ka kuma ya zo. Don haka muna fata Allah madaukakin sarki ya saka muku da alheri. Sannan muna ƙara godiya ga gwamnatin wannan jiha ta mu ta Bauchi wadda ta taimaka mana ƙwarai musamman wajen ciyarwa na watan Ramadan wanda aka yi a masallatai. Ba nan Bauchi ba kawai, dukkan jihar nan kowace local government an yi irin wannan ciyarwa. Don haka mun gode ƙwarai da gaske, Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri. A ƙarshe ina fata Allah madaukakin sarki yadda malam ya zo lafiya, Allah ya mai da shi gida lafiya. Amma muna fata shi ma mai martaba yanda Allah ya kawo shi wannan wuri, Allah ya mai da shi gida lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على رسول الله. الحمد لله ظفر بنيام الله مدوكين سركي نكوى نكوما نكوما إبا نكوما نمسى بوديا مرايوان وما منا بودي مكوين جاء الله جاءك جاورا يوم حيث وعوداك kamar da aka sani, kamar da kuma ya bayyana mana da yawa da yawa da yawa sun yi buri Allah ya kawo wannan lokaci, Allah bai sa sun kawo ba. Ko sun ma an fara azumin da su, Allah bai sa sun kawo yanka ba. To muna fata wanda suka riga Ubangiji Allah ya musu rahama, kuma da Allah ya muka kawo haka, kuma Allah ya kyautar rayuwa mai kyau da ƙarshen. Alhamdulillah ina ƙara godiya na musamman da shi shugaban malamai na ƙasa baki ɗaya da duk wani kwamiti na gudanar da wannan tafsiri na shekara-shekara, irin kokari da suke yi da haɗin kai da suke ba mu. Ubangiji Allah kare ka ce da su, Allah saka musu da alheri. Kuma har wa yau godiyan ba zai kare ba, muna ƙara godiya ma Allah kuma muna godiya ma shi malam Dauda irin kokari da yake ya zato da wainiya da ɗuli da bi har garin Bauchi don ya zo ya sanar da mu abin da Allah ta ambace ga gogon hali. Malam Allah ya saka maka da alheri, kuma muna fata abubuwan da Allah ya sa aka karantar da mu, Ubangiji Allah ya sa ya amfane mu. Har wa yau muna ƙara godiya da alfahari musamman yadda Allah ya kawo haɗin kai da fahimtar juna da malaman na jihar Bauchi. Ubangiji Allah ya ƙara fahimta tsakaninsu. Kuma matasanmu Allah Ubangiji muna roƙo ya ba su ayyukan yi, wanda suke da sukuni Ubangiji Allah ka ƙara musu sukuni. Marasa lafiyan cikinmu Allah ya ba su lafiya, masu lafiya kuma Ubangiji ya ƙara mana lafiya, Allah ya sa mana amfanin duniya da lahira. Kuma har wa yau ina ƙara godiya da kira ma dukkan al'umma mu ƙara haƙuri da rayuwa yadda Allah ya so ya zama. Mai ta haƙuri, mai ta haƙuri, Allah shi ya yi mu shi ya san inda zai zama. Halin da muka samu kanmu yau a ƙasar nan, ba mu da wani magani, ba mu da wani mafita wanda mai ta tuba mu koma ga Allah. Kuma a wannan gaba ina godiya ma dukkan al'umma da fatan Allah ya saka mu kowa da alheri, kowa da irin ƙoƙarin da yake yi wanda Allah shi ya sani. Na tabbatar da zama lafiya a wannan ƙasa namu, a wannan jiha namu da garin Bauchi. Ubangiji Allah kare da jadon, Allah saka da alheri. Ubangiji Allah ya ƙara fahimta a tsakanin. Har wa yau a ƙarshe ina godiya masu limamai da kwamitin wannan masallaci, irin shawarwari da kira da suke min a yi kaza a bar kaza, wannan al'amari Allah ya saka da alheri, Allah su ma kare gajiyar da su. Dukkan al'umma ina fata Allah ya sa mu ƙara azumi lafiya, kuma ya bikin sallah lafiya a cikin abinci. Duk abubuwan da yake zama Allah ya fi mu sani, Allah ya magance mu su. A gurguje dai ina ƙara mana jaje da ta'aziyya abinda ya samu ɗan uwan musulmai a garin Jos da Zaria da Kano da Maiduguri da sauran inda musulmai yake. wannan al'amari Allah Ubangiji ya kawo karshen sa. Mu masu wannan abu muna roƙon Allah shi ya mana su masu shiruwa ne. Dan mun ba masu shiruwa bane Ubangiji Allah bayin su ne shi ya san da dai da su. Allah ya sa mu zauna lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Dan uwa muna karkarewa.